sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, barkamu kuma da ranar radio. Da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemani Rice tare da Amina Buhari Auna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Litinin 13 ga watan Fabrairu 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Amina, ba mu kanin labarai.
To, a yau Litinin ne masu aikin ceto a kudancin Turkiya suka ciro wata mata daga baragozan wani gini. Sannan kuma jami'an tsaron gabar tekun Philippines sun ce a lokacin da jami'an tsaron gabar tekun kasar Sin suka auna ma'aikatan jirgin Philippines da na'urar laser da soja ke amfani da su. Rundunar sojan Amurka ta sanar a jiya Lahadi cewa an kashe mayakan Al-Shabab 12 a wani sabon hari ta sama da aka kai a yankin tsakiyar Somalia.
Kanin labaran duniya kenan. To, a shekarar 2011, membobin UNESCO, wato kungiyar ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Dinkin Duniya, suka buƙaci cewa kowace ranar 13 ga watan Fabrairu ta kasance ranar radio ta duniya, wato World Radio Day. Kuma babban taron Majalisar Dinkin Duniya ya amince da haka a shekarar 2012. Don haka, a cikin shirinmu na yanzu na dare, za mu leƙa wasu ƙasashen Afirka domin duba tasirin radio ga al'umma. Za ku ji cewa a Najeriya, duk da yadda kafofin yada labarai na rediyo ke samun kalubale daga kafofin sada zumunta na zamani, masana sun bayyana cewa rediyo na da tasiri wajen inganta zaman lafiya da ilmantar da al'umma, musamman a nahiyar Afirka.
Tasirinsa musamman a wannan zamani da muke ciki, kowa ya sani ta rediyo ne ake samun labarai abin da ya shafi abubuwan da ke gudana a cikin ƙasarka, haka kuma abin da ke faruwa a ƙasashen waje. Har yanzu, har gobe, ina ajiye wannan dai noman rediyo. Duk da gashi akwai hanyoyi yanzu da suka samu na zamani, ta wayanka za ka iya ji duk labarin da kake so a duk sanda kake so. To, amma saboda gudun mushkilan da za ta taso, wata zan a ce ko network ba kyau ba da shiri ba, kana nan da rediyonka sai ka jawo shi ya wuce ka sa mai batir ba. Mu dan wasu mu har yanzu muna amfani da mai battery.
Za kuma ku ji a kamaru tasirin radio daga ɗan jarida da kuma Musa Useni, shugaban wata kungiyar farar hula mai yawan amfani da gidajen radio wajen yada labarai. Muna kuma tafi da shirin ilmi garkuwar ɗan adam, wanda baban gida Jibril ya shirya kuma zai gabatar. Za kuma ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kuke turo mana. Amma yanzu ga Amina da labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga labaran. A yau Litinin ne masu aikin ceto a kudancin Turkiya suka ciro wata mata daga baragozan wani gini sama da mako guda bayan da wani jerin girgizar ƙasa masu ƙarfin gaske suka auku a yankin. An ceto matar mai shekaru 40 ne a garin Islahiya da ke lardin Gaziantep a daidai lokacin da masana suka yi gargaɗin cewa lokacin ceto mutane da rai na dab da ƙurewa a cikin ragowar gine-ginen da suka ruguje. Hukumomin Turkiyya sun ba da rahoton mutuwar akalla mutane 29,605 sakamakon girgizar ƙasar da ta auku a yankin Gaziantep a iyakar arewacin Siriya. Ofishin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya ya faɗa yau cewa adadin waɗanda suka mutu a can ya haura 4,300, yayin da wasu 7,600 suka jikkata. A yau Litinin, jami'an tsaron gabar tekun Philippines sun ce a lokacin da jami'an tsaron gabar tekun kasar Sin suka auna ma'aikatan jirgin Philippines da na'urar laser da soja ke amfani da ita a farkon wannan wata, hasken ya makantar da ma'aikatan jirgin na wani dan lokaci. Jiragen sun kasance a cikin ruwan tekun kudancin China da ake takaddama a kai. Hotunan al'amarin sun nuna wani korin haske da ke fitowa daga jirgin ruwan kasar Sin. Wasu kasashen ma sun zargi Sin da wani abu makamancin haka. Ma'aikatan jirgin na Philippines suna kai kayan abinci da kayayyaki ga jami'an soji da ke cikin jirgin ruwa na Second Thomas Shoal, mai tazara kilomita 195 daga lardin Palawan na kasar Philippines ne. Kasar Sin na ikirarin mallakar daukacin tekun kudancin China, amma wasu kasashe ma na kirarin mallakar wani yanki na tekun. Rundunar sojin Amurka ta sanar a jiya Lahadi cewa an kashe mayakan Al-Shabab 12 a wani sabon hari ta sama da aka kai a yankin tsakiyar Somalia. Rundunar sojin Amurka Africa da aka fi sani da AFRICOM ta ce harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar 10 ga watan Fabrairu bisa buƙatar gwamnatin tarayyar Somalia a cikin wata sanarwa da ta fitar. Harin ya auku ne a wani yanki mai tazarar kilomita 45 kudu maso yammacin garin Hobyo mai tashar ruwan tekun India mai tazarar kilomita 472 daga arewa maso gabashin Mogadishu a cewar sanarwar.
To nan ba da jimawa ba, Amina za ta kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya duk da yadda kafofin yada labarai na rediyo ke samun kalubale daga kafofin sada zumunta na zamani, masana sun bayyana cewa rediyo na da tasiri wajen inganta zaman lafiya da ilmantar da al'umma musamman a nahiyar Afirka. Al'ummar Hausa dai na cikin jerin al'umma da suka shahara da sauraron rediyo domin sanin abubuwan da ke wakana a yankunan su da kuma sauran kasashen duniya. Domin haka, wakiliyar muryar Amurka da ke Abuja, Shamsiyya Hamza Ibrahim, ta duba mana yadda matasa ke ganin rediyo duk da yadda suke amfani da kafafen sada zamani a wannan labarin.
Al'ummar Hausa na daga cikin jerin al'umma da suka shahara wajen sauraron rediyo domin sanin abubuwan da ke wakana a yankunan su da sauran kasashen duniya. Wannan dabi'a dai ta sanya manyan kafafen yada labaran manyan kasashen duniya ke amfani da harshen wajen watsa labarai tun shekaru aru-aru. Rahotannin dattawan kula da harkokin watsa labarai na Broadcasting Board of Governors na shekarar 2022 ya nuna cewa kashi 77 na 'yan Najeriya na sauraron rediyo akalla sau daya a sati. Duk da kasancewar fannin watsa labarai na rediyo na samun barazana da gasa daga fannin hanyoyin sadarwa na zamani, wanda wani rahoto ya nuna cewa akwai masu amfani da kafofin sadarwa na zamani sama da miliyan 40 a Najeriya. To ko har yanzu matasa a kasar na sauraron rediyo duk da cewa suna samun labarai ta yanar gizo? Na ji ra'ayoyin wasu matasan kan wannan batu.
Sunana dai Umar Mai Riga. Rediyo na da matukar muhimmanci a cikin rayuwarmu, musamman mu mutanen Najeriya, musamman mu mutanen arewa. Tasirinsa musamman a wannan zamani da muke ciki, kowa ya sani ta rediyo ne ake samun labarai abin da ya shafi abubuwan da ke gudana a cikin kasar ka, haka kuma abin da ke faruwa a kasashen waje. Har yanzu har gobe ina ajiye wannan dai numar rediyo din. Duk da gashi akwai hanyoyi yanzu da suka samu na zamani.
Sunana Nura Bashir. A gaskiya rediyo yana da muhimmancin da kuma za ka iya hada shi ba dangane da yanayin iyayenmu, mutanenmu na karkara, wa'inda yau harkar zamanin nan ba ta isa gare su ba. Amma in ka je karkara, duk lungun da kara yake za ka tara akwai rediyo da ake jin labarai, ake jin me ƙasa take ciki, me al'umma suke cikin. Na taso gidanmu wannan ɗabi'ar har yau iyayenmu suna yi, nima na ɗauke ta.
Baya ga na'urar rediyo, mutane na sauraron gidajen rediyo ta hanyar amfani da wayoyinsu har ma a motoci. Ko har yanzu rediyo na da tasiri a rayuwar al'umma? Tambaya da na yi wa Bala Muhammad kenan, malami a sashen koyar da aikin jarida da ke Jami'ar Bayero a jihar Kano.
Har yanzu rediyo ita ce hanya mafi sauki ta tarar da mutane, wato mutanenmu na karkara har ma da na birane. Rediyo muka fi ji domin jarida ba kowa yake iya karanta ta ba, sannan kuma talabijin ba ko ina zaka samu wuta ba. Amma ita rediyo, indai Allah ya sa kana da batir, a yanzu ma in kana da yar waya karama, indai za ta iya daukan wato harkar rediyo, to zaka samu ka ji rediyo insha Allah.
Kazalika Malam Umma Sale Gwani, kwararre a fannin sadarwa na zamani, kana masanin tsaro na hanyoyin sadarwa, wato cyber security, yayi ƙari da cewa
a kasar mu nan Najeriya kowa yana sane da kan cewan rediyo ya yi taka rawa wajen ilmantar da mutane, wajen sanar da su. To kaman batun maganan tsaro, duk lokacin da jami'an tsaro ko kuma hukumomi suke so su ilmantar da mutane akan dokoki, akan yi amfani da shi rediyo ne don a yi musu wannan sanarwa din.
Akin ranar rediyo ta duniya ta bana dai shine rediyo da zaman lafiya, musamman yanda za a yi amfani da rediyo wajen samar da lafiya a cikin al'umma. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla, an gaishe ki Shamsiyya Hamza Ibrahim. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Amina da ƙarshen labaran duniya.
Isra'ila ta sake bada izinin gina matsugunan Yahudawa guda tara a yammacin kogin Jordan. Gine-ginen gidajen masu yawa na Isra'ilawa a matsugunan zai kasance wani bangare na yarjejeniyar. Sabbin matsugunan da aka amince da su za su zama cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyar Falastinawa da Isra'ila. Kasancewar matsugunan Yahudawan na kan kasar da Falastinawa ke son kafa kasar Falastino. Galibin kasashen duniya na kallon matsugunan a matsayin haramtacce. Izinin na ɗaya daga cikin matakan farko na gwamnatin Firayim Minista Benjamin Netanyahu. Hukumomin kasar Algeria sun kama mahaifiyar wata 'yar fafutuka Amira Burawi da kuma 'yar uwarta 'yan kwanaki bayan da ta tafi kasar Faransa, kamar yadda wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da wani gidan rediyo suka ruwaito a jiya Lahadi. An kama Burawi, wata likita 'yar kasashen Faransa da Algeria, ta hanyar horarwa. An kama ta a Tunisia a makon da ya gabata, amma a ƙarshe ta samu damar shiga jirgi zuwa Faransa a yammacin ranar Litinin. A watan Mayun shekarar 2021 ne aka yanke wa matar mai shekaru 46 hukuncin ɗaurin shekaru biyu a gidan yari a ƙasar Algeria saboda sabo ga musulunci da kuma cin mutuncin shugaban ƙasar.
A gaida Amina Aliyu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muna Kamaru inda za ku ji ta bakin 'yan jarida da kuma Musa Useni, shugaban wata kungiyar farar hula mai yawan amfani da gidan rediyo wajen yada labarai, tasirin da rediyo ya yi a kasar. Daga birnin Yaounde ga wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan da ƙarin bayani.
A shekarar 2011, membobin UNESCO, wato kungiyar ilimi, kimiyya da al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya, suka buƙaci cewar kowace ranar 13 ga Fabrairu ta kasance ranar rediyo ta duniya. Kuma babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da haka a shekarar 2012. Rediyo wata muhimmiyar hanyar yada labaru ne mai taimakawa ɗan adam a cikin kowane nau'in sa, kuma dandamali ne na maganganun demokaradiyya, inji UNESCO. A wani rahoton ta, UNESCO ta ce a duk duniya rediyo ya kasance mafi ɗaukaka daga cikin kafofin yada labarai, musamman don yana isa ga mafi yawan masu sauraro ko mun nisan su. Zakari Sadu, ɗan jarida ne a ƙasar Kamaru, ya ce wa muryar Amurka kan wannan ranar rediyo na iya siffanta ƙwarewar al'umma cikin bambancin ra'ayi.
Idan ka duba mu a ƙasar Kamaru a halin da muke ciki kenan, rediyo ya bi samun karbuwa da shauran ainihin kafafen yaɗa labarai kawo yansu duk da ainihin wato zuwan ilimin kimiyya da dai shauransu. To mu babin zamu yi cewa dai a ƙasar Kamaru a halin yanzu dai masu gabatar da labaru a gidajen rediyo dai na cikin wato jimamin mutuwa ɗaya daga cikin wato abokin aikin su shi ne Martinez Ogo, shi ne shugaban rediyo Amplitude FM a nan Yaounde. To sanin kowa ne cewa ya mutu ne yayin da yake bakin aikinsa da bankaɗo wasu abubuwa waɗanda mutane suka wato ɗauka kamar dai wato gadonsu ne, musamman ma dukiyar ƙasa. To kasan halin yanzu dai shugaban ƙasar Kamaru ya ba da umarni a yi wato gaggauta yin bincike, kuma so makama wasu waɗanda suke da hannu dumu-dumu cikin wato kisan nasa da aka yi. Bikin na yi wa abokan aiki na kuma takwarorin mu 'yan jarida na gidan rediyo murnar bikin zagayowar wannan rana.
Musa Useni kuma shugaban wata kungiyar farar hula ne mai yawan amfani da gidajen rediyo wajen yada labarunsu.
Duk wata kafa na yada labaru tana amfanar al'umma, amma ita kuma gidan rediyo kafa ce wadda take da muhimmancin gaske, saboda wato a kowane lokaci kana tafe, kana a zaune, kana a kwance, kana a tuka matur kama zaka iya samun labaru.
Babu abun karawa, sai dai mu ce barka da ranar rediyo ga dukkan masu sauraro. Muhammad Bashir Ladan na muryar Amurka daga Yaounde a kasar Kamaru.
Madalla, an gaishe ka Muhammad Bashir Ladan da ka haɗa mana wannan rahoton. To bari mu garzaya jamhuriyar Niger, inda matsalolin canjin naira a Najeriya suka shafi kasuwar kasa da kasa ta Ilele a jihar Sokoto, dake karbar masu cin kasuwa a kowane karshen mako daga kasashen yammacin nahiyar Afrika kamar Niger, Benin, Mali da sauransu. Wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako dake birnin Kwanni ya aika mana da rahoton.
Kasuwar kasa da kasa da ke cikin karamar hukumar mulki Lela ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya da ƴaƴan kasashen Niger, Burkina Faso, Mali, Togo, Benin da ma sauransu ke ci a kowane ƙarshen mako ta fada cikin mummunar rikita-rikitar matsalar canjin naira ta tarayyar Najeriya, inda yanzu haka a wannan kasuwar ko ka yi amfani da kudaden sefa ko wurin saye ko sayarwa ko kuma ka koma ƙasa ku hannu baka hannu ƙwarya. Shin menene ya kawo haka? Ita ce tambayar da ni wa shugaban kungiyar ƴan kasuwa na karamar hukumar mulki Ilela.
Sunana Aminu Bello Sarkin Hausa Ilela, chairman na ƴan kasuwa Ilela, marafan Ilela. Yanzu ta kai inda in kana son 10,000 sai dai ka bada 10,012 ko 13 a baka naira 10,000, wanda yake kaga idan mun duba mu a wurin mu ƴan kasuwa da talakawan ƙasa ci baya ne, kuma mummunan al'amari ne, domin ya zama kudi da ruwa, kuma wannan yana daya daga cikin abin da ke kama al'umma halaka. Mutane yanzu an waye gari, wani in ka kai mai ma tsohuwan naira baya da bukata sai sabuwa, sabuwan naira kuma babu ta, dan baka san inda zaka same ta ba. Halin yanzu an waye gari, mutane sai dai su kashe sefa.
A dai kasuwar ta karamar hukumar mulkin Ilela da ma garuruwan dake kan iyaka da jamhuriyar Niger na bangaren Najeriya, yanzu haka wannan rikita-rikitar canjin kudaden naira na Najeriya ya sa jama'a cikin wani matsanancin hali. Da zaran ka shiga waɗannan garuruwan na tarayyar Najeriya da ke kan iyaka da jamhuriyar Nijar, ɗan kasuwa kan nuna kyama ga tsofin kudaden naira na tarayyar Najeriya, yayin da sabbin kudaden ɗauko daga ƴan canji da ƴan kasuwa suka koma yan kuɗi da ruwa da su, domin za ka ba da jika ta sefa a baka naira 700, yayin da za a iya yi maka transfer na naira 170,000 kowace jikar sefa. Wani ɗan kasuwa wake a gadar local government ta jihar Sokoto tarayyar Najeriya ya yi mini bayanin yadda lamarin kasuwancin ke tafiya a Lachilas sai da kuɗaɗen sefa.
Nana Nura Usman Kyaɗawa, ina sana'ar wake. Saboda matsalar naira, wasu daga cikin ƴan kasuwanmu canjin ma da ake yi na sefa, ka zo da naira ga hannu za a canza ma ita akan 800, amma idan ka ilan transfer na za a yi ma za a baka sefa akan naira 1,170. Wurin ma sayan waken, wasu za ka zo su ce masu in ba kuɗi za a ba su ga hannu ba za su karɓa ba, wasu kuma su transfer ɗin ma ba karɓa suke yi ba, hatta kai ma wasu ƴan kasuwar mu ma sun daina zuwa kasuwa.
To me yasa mutane sun yarda yanzu da sefa ɗin bisa naira?
Saboda ta hayar guarantee, saboda ka tabbatar da in ka da sefa ka kuɗin ka suna nan, an ka shigo lokacin da an riga an ruhe, misali karɓa, kaga asara za ta same ka. Yasa mutane sun yarda da lamarin sefa su canza kuɗin su da sun sai da kayan su canza su koma sefa.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton, masu sauraro yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe 10 ne na safe da minti 17, wato karfe 4 kenan da minti 17 a Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, wanda yake karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana. Yanzu kuma sai shirinmu na ilmi garkuwar dan Adam.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, kan jimarar ilimi abun rainawa. Himma da kwazo kokayin musulunku jama'a, kiranmu nake bisa dage.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwar dan Adam. A shirin namu na yau za ku ji wani sabon tsari ne da hukumar Ahazan Najeriya ta bullo da shi na kafa wata makaranta da za ta dinga bayar da horo ko ilimi da ya shafi harkokin aikin haji, walau zirga-zirga ko kuma tsantsan ibada a ƙasa mai tsarki. Ba tare da dogon bayani ba, zan bako da wakilinmu a Abuja, Madina Dauda, wanda ta halarci bude wannan makaranta.
To improve the quality of manpower in the Hajj and Umrah sector in Nigeria to be at par with global industry standards. 2. Train and certify all employees in the Nigerian Hajj and Umrah sector.
Shugaban hukumar Al-Hazan Najeriya, Alhaji Zikirullahi Kunle Hassan, ne yake bayyana hujjoji da suka sa aka kafa cibiyar, inda yace cibiyar za ta inganta aikin haji da umra da kuma baiwa kasar damar daidaita matsayin masana'antu a duniya. Zikirullahi yace cibiyar za ta samar da hanyar koyon sana'o'i ga matasa da kuma zama wurin tuntuba a duk duniya wajen koyar da aikin aikin hajji da umara. Kwamishinan bangaren tsare-tsare na hukumar alhazai Abdullahi Magaji Hardawa yana cikin ɗaliban farko da suka ɗauki darasi a cibiyar bayan an ƙaddamar da ita.
Na farko dai ina so mutane su sani cewa duk malukin da Allah ya yi shi bai kure ilimi, kuma ilimi shine sinadarin zaman duniya. Muddin baka da ilimi, duniya za ta tauta barka. So ƙarin ilimi wajibi ne akan kowa. Ilimi na addini da ilimi na gudanar da rayuwa yau da kullum abu ne wanda kowa ya kamata ya neme shi, ci gaba da nema har zuwa iyaka. So daga wannan an shiga makaranta da muka yi, ba mu muka nema ba, tsari ne ya kawo mu shiga, kuma alhamdulillah ina ganin ƙarshen kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Abun farin ciki ne, kuma ina murna na shiga da zumbuɗi, kuma ina roƙon Allah ya mana jagora ciki.
Wayene irin darasi aka koya muku yau?
To lecture na farko dai aka yi mana yau, amma abin da aka nuna mana ana ƙoƙarin a gina mu akan fahimtar mahimmancin shugabanci a cikin al'amuran rayuwa. A watakila kuma daga ƙarshe za a karkato a zo a kawo shi shugabanci a wajen gudanar da shirye-shiryen aikin haji. Amma yanzu dai akan shugabanci ake maganar, amma za a gangaro a zo a dire akan shirye-shiryen gudanar da aikin haji.
To yanzu zamani ne na amfani da na'ura mai aiki da kwakwalwa, ya bambanta kila da abin da kai a lokacin da kake makaranta. Za a yi muku wannan na daban ne, ko dai duk abin da za a muku ta wannan hanyar za a yi muku koyarwa?
To tsarin da suka faɗa mana tsari kashi biyu ko uku za a yi. Akwai kashi ɗaya wanda za a zo a zauna a aji, kowa yana ganin kowa kuru da kuru. Malami yana magana, yana jawabi, yana nuna maka kai ma kana rubutawa kamar yadda aka saba. Akwai kuma tsari da za a yi shi ta cikin yanar gizo, wanda za ka buɗe kwamfutar ka ko a cikin wayar ka ma ka ga abin da malami yake faɗa, kana sauraronsa, kai ma kana rubuta abin da za ka yi, sannan kana nemo littattafa ko ka shiga kai ma yanar gizo ka nemo ƙarin bayani yadda za ka samu cikakken ilimin da ake so a saka kai. Sannan kuma akwai tsari wanda za a zo a bada wani abu haka a ce ku je ku yi bincike, ku kawo ra'ayinku, ku gabatar, a saurara, a tattauna, don akwai gyara a yi gyara. So duk akwai wannan tsarin a cikin koyarwa kamar da suka faɗa mana. Kuma daga ƙarshe akwai jarrabawa, yadda kowane ɗalibi aka koya masa ya san cewa kuma akwai ranar mai da sakamako. So za a zauna za a yi jarrabawa, kuma har ma sun ce bayan ba da certificate har ma da kyaututtuka da za su bayar waɗanda suka yi rawar gani a cikin karatun. To haka dai aka nuna mana, kuma insha Allah mun shiga da zumuɗi, insha Allah za mu gwara kai da daidai, shekaru ba su hana neman ilimi.
Shi ma shugaban cibiyar Farfesa Muhammad Nasiruddin Mai Turare ya yi ƙarin haske akan cibiyar.
Yanzu za mu fara da karabar diploma ND kenan, zuwa gaba kuma insha Allah za mu kai ga babban diploma, that is higher diploma kenan. Sannan kuma da fatan za mu yi haɗin gwiwa da sauran ainihin makarantu da ma jami'o'i, insha Allah mu zo mu bada har da ma ainihin digiri na farko har da na gaba insha Allah, amma tare da haɗin gwiwa da sauran jami'o'i dukkan ciki da waje.
Wannan cibiya shin ma'aikatan hukumar alhazai kaɗai ne za su rika zuwa, ko dai har ɗalibai da ke makarantu?
Ai har ɗalibai ma, ai kin ga misali akwai shi na national diploma, da wato duk wani ɗalibi da ke son ainihin ya karanta wani abu da ya shafi harkan kula da aikin haji, ko na ainihin kula da yanayin yadda ake kula da alhazai, ko kuma yadda ake ainihin tafi da kula da harkan tafiye-tafiye wanda ya shafi aikin haji, duka za su koya nan, har da kuma harkan ma kimiyya.
Za a haɗa kai kenan da ma'aikatar ilimi ne saboda ya zama kaman darasi a makarantu?
Aba, a nan dai za a yi darasin. Wato kamar yadda polytechnic suke ne, ai ta wannan makaranta kamar polytechnic ce, yadda ake da irin su Kaduna polytechnic da sauran dai makarantu waɗannan cibiyoyin ilimi waɗanda jama'a za su zo su yi karatu daban-daban. Sai dai mu nan namu ta karatun zai fi mai da hankali ne akan haikin haji da umra.
To shekara nawa za a yi ana diploma?
Diploma shekara biyu ne, amma akwai sauran kananan kwasa-kwasai waɗanda certificate ne, wasu wata ɗaya, kamar wannan kinga sati hudu ne, za a samu na wata uku, na wata shida, da dai haka dai daban-daban dai insha Allah.
To digiri ɗin fa?
Na'am. Digiri shi sai nan gaba. Saboda ita a makaranta irin wannan ba ta da huruminta ba da digiri, amma za mu iya haɗa zamu iya hada
riwa
da wasu jami'o'i saboda mu bada ainihin degree din ba ma da degree na farko ba har da ma postgraduate degree na gaba saboda waɗanda suke aiki a wuraren ma'aikatu haka na kula da aikin haƙin haji aikin gaba wai a diploma kadai za a tsaya ba za a buƙaci wannan ainihin qualification din a same shi bayan diploma har ga degree har kuma ga ainihin na gaba da degree
Ma'aikatar ilimi ta ƙasa ta amince da wannan cibiya.
Da masu sauraro a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin wakiliyar tamu a Abuja.
Madina Dauda.
Sai kuma jami'ar da ta bada umarnin shirin Jolly Leather Gresham na ku babin ya ci furin ke cewa a huta lafiya sai wani mako.
Can hakika ba da tangarda ba kan jimarar ilimi.
To a gaida baban gida Jibril yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin haɗin gwiwa na Nazifi Ibrahim Rukar Malam Shagari da Faruk Mahe Karoga Sokoto. Masu cewa yau take ranar rediyo wadda Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware. Muna amfani da wannan damar domin jinjina ga 'yan jarida da masu sauraron rediyo a duk inda suke a faɗin duniya. Allah ya bar zumunci tsakaninmu da ku 'yan jarida bisa ba mu damar faɗar ra'ayoyinmu da sada zumunci. Sako na gaba shi ma na haɗin gwiwa ne daga Sani Mai Lange-Lange ya wuri da Hamza Galalima birnin Kebbi. Masu cewa albarkacin ranar rediyo ta duniya da ke gudana a yau muna jinjinawa ma'aikatan rediyo a duk faɗin duniya a game da yadda suke faɗakar da al'umma abubuwan da ke gudana a cikin duniya a kowace rana kuma ba tare da gajiyawa ba Allah ya ci gaba da basu kariya. Sako na ƙarshe ya fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir jihar Yobe Najeriya mai cewa assalamu alaikum VOA Hausa. Zargin da ake na ma'aikatan bankuna ne suke kawo cikas wajen canjin tsaffin takardun kuɗin naira. A gaskiya wannan zargi faburi ya yi kama da mutum. Daga ƙarshe nake kira ga jama'a da su taimaka ma hukumar EFCC wajen kashe bakar kuguwa, wato cin hanci da rashawa, wanda ya hana ƙasarmu Najeriya ci gaba.
An gaishe ka Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labarai a takaice.
A yau Litinin ne masu aikin ceto a kudancin Turkiyya suka ciro wata mata daga baragozan wani gini sama da mako guda bayan da wani jerin girgizar ƙasa masu ƙarfin gaske suka auku a yankin. An ceto matar mai shekaru 40 ne a garin Islahiyar da ke lardin Gaziantep a daidai lokacin da masana suka yi gargaɗin cewa lokacin ceto mutane da rai na dab da ƙurewa a cikin raguwar gine-ginen da suka ruguje. A yau ne kuma jami'an tsaron gabar tekun Philippines suka ce a lokacin da jami'an tsaron gabar tekun kasar Sin suka auna ma'aikatan jirgin Philippines da na'urar laser da soja ke amfani da ita a farkon wannan watan. Hasken ya makantar da ma'aikatan jirgin na wani dan lokaci. Jiragen sun kasance a cikin ruwan tekun kudancin China da ake takaddama a kai. Rundunar sojan Amurka ta sanar a jiya Lahadi cewa an kashe mayakan Al-Shabab 12 a wani sabon hari ta sama da aka kai a yankin tsakiyar Somalia. Rundunar sojar Amurka Afrika da aka fi sani da AFRICOM ta ce harin na kare kai na haɗin gwiwa ya faru ne a ranar 10 ga watan Fabrairu bisa buƙatar gwamnatin tarayyar Somalia a cikin wata sanarwa da ta fitar. Harin ya auku ne a wani yanki mai tazar kilomita 45 kudu maso yammacin garin Hobyo mai tashar ruwan tekun India mai tazar kilomita 472 daga arewa maso gabashin Mogadishu a cewar sanarwar. Isra'ila ta sake bada izinin gina matsugunan Yahudawa guda 9 a yammacin kogin Jordan. Gine-ginen gidajen masu yawa na Isra'ilawa a matsugunan ma zai kasance wani bangare na yarjejeniyar. Sabbin matsugunan da aka amince da su za su zama cikas ga yarjejeniyar zaman lafiyar Falastinawa da Isra'ila.
To masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Aminu Buhari Auna wadda ta taya ni gabatar da shirin, sai Julie Ladas Gresham wadda ta bada umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman, yaran da ke muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na tafi.